اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رب العالمين. اما بعد, السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala tare da yin salati ga annabi mu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, muna yin maku gaisuwa irin ta addinin musulunci. Bayan haka, alhamdulillah, muna ƙara miƙa godiyan mu ga Allah. Alal haƙiƙa, yau ga nesa ta zo mana kusa ta sanadiyan gudanar da muhadara domin taya murnar aure ga ƴar uwarmu, ƴarmu, ƙanuwarmu, yayanmu, ɗalibanmu Mujahida. Mun taru ne ba don komai ba, sai domin taya ta murna na samun aure da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mata arzikinsa, kuma babban malaminmu a cikin addinin musulunci, babban limamin masallacin juma'a na ahlus sunna da ke cikin birnin Zaria, Jami'u Abdullahi bin Abbas, Sheikh Malam Abubakar Jumari, wanda shine zai gudanar mana da wannan muhadara insha Allah. Ga dukkanin mai bibiyan tashar Sunna TV, musamman a ranar Juma'a ƙarfe 5:30 zuwa ƙarfe 6, insha Allah zai gane wannan fuskar. Shine wanda yake gudanar da shirin nan a mumbarin Jami'u Abdullahi bin Abbas. To Allah, mun gode maka, yau ga malam ya zo mana kurkusa, wanda da sai kan mu gan shi a TV. To muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ya tabbatar da malam akan daidai, ya tabbatar da harshensa akan faɗin daidai, mu kuma ya ba mu ikon saurare na fahimta. Idan kuma mun fahimta, Allah ya ba mu ikon yin aiki da abin da muka ji daga bakin malam. Malam, assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Lalle godiya ta tabbata ga Allah. Muna gode masa, muna neman taimakon sa, muna neman gafaran sa. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu daga sharrin kawunan mu da munanan ayyuka. Duk wanda Allah ya shiryatar, babu wanda ya isa ya batar da shi. Haka nan, duk wanda Allah ya batar, babu wanda ya isa ya shiryatar da shi. Ina shaida, babu abin bauta da gaskiya sai Allah, shi kadai yake ba shi da abokin tarayya. Ina shaida, lalle annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bawan Allah ne, kuma manzansa ne. Tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da mutanen gidansa da sahabbansa da duk waɗanda suka bi tafarkinsu da kyautatawa har ya zuwa tashin alkiyama. Bayan haka, muna ƙara jaddada godiya ga Allah da ya kawo mu wannan safiya ta Asabar. Yau muna 27 ga watan Jumadal Ula, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga garin Makka zuwa birnin Madina. A yau tana da shekara 443, wanda a ƙidayar miladiya yana nuni akan yau ɗaya ga watan ɗaya shekara ta 2023. Mun haɗo da waɗannan fuskoki naku masu alkhairi, fuskoki masu albarka, ‘yan uwa masu nufin alkhairi, ga kunan da ‘yan mata da matan aure da ƙananan yara maza da mata. A gefe guda kuma, ga zaratan samari nan, masoya Allah, masoya addinin musulunci masu kishi a cikin maza da mata duka, waɗanda yake suna tsaye suna ba da gudunmuwansu ganin addinin musulunci ya ɗaukaka kuma ya ci gaba. Allah ya saka muku da alkhairi, ya ƙara ma rayuwanku albarka. A gefe guda kuma, ga jagoran tafiya da sauran mataimakansa amini na alkhairi mutumin kirki dan uwa malam Hassan wanda yake shine malamin ku da kuma sauran masu taimaka masa a gefen hagu da gefen dama kuma shine chief imam okay ga chief imam ko to da yake ban sami sunayen bane ga chief imam shi ma yana gefe da sauran malamai dai wanda yake duk ana kazar-kazar ana kokari dan ganin kowa ya iya bada nashi gudunmuwa dan ci gaban addini da kuma ci gaban al'umma gabaki daya to waɗannan malamai da waɗannan limamai da waɗannan jagorori duk muna addu'an Allah subhanahu wataala ya ƙara mu rayuwansu albarka Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi ya amfane su da wannan kokari da aiki da suke gabatarwa a duniyar su da lahirin su wannan gida babban gida ne abinda nake nufi da wannan gida baya ga kasancewa muna masallaci shine mafi darajar wuri a ban kasa gabaki daya mun sani sannan kuma wannan gidan da muke gida ne na hukuma ko kuma in ce na rundunar sojojin Najeriya cikin manya-manyan gidajen wato ainihin rundunar sojojin Najeriya a wannan kasa tamu da ke nan jaji muna fatan Allah madaukakin sarki ya taimaki jami'an tsaro Allah ya ƙara musu ƙarfin gwiwa Allah ya ƙara musu ikhlasi Allah ya taimake su irin kokarin da suke bazawa gurin fada da ƴan ta'adda Allah ya taimake su su ga bayan ƴan ta'adda Allah madaukakin sarki ya ba su dukkan abin da suke nima ya kuma shirya musu nasu zara'an waɗanda suka rasu daga cikin su Allah ya gafarta musu ya maye musu a cikin iyalansu kamar yadda malin ya bayani cewa makasudin wannan nasiha da fadakarwa ita ce taya ɗaya daga cikin ɗalibanmu kuma ƴan uwanmu murna na ƙaruwa na aure da Allah subhanahu wataala ya azurta ta da shi kuma ga alama ne ina gani cewa ga amarya nan da ƙawayenta duk sun riga sun hallara ina ganin koda ba a ce maka ga ƙawayen amarya ba kana ganin su ma za ka gane su to ƙawayen amarya muna fatan Allah madaukakin sarki ya muku albarka a birbishin ku amaryan karan kanta yanda yake kusan duk wa'azin ma akan ta zai ƙari ita ma muna fatan Allah ya mata albarka sannan kuma akwai sauran ƴan mata waɗanda yake su ma sun kai gaba na aure amma kuma Allah bai kawo musu mazajin auren ba to muna roƙon Allah cikin falalansa Allah ya muku zabi na alkhairi akwai mazaje ma waɗanda yake su ma suna son auren amma rashin wato abin yi ko kuma wani yanayi dai daban ya sa su ma ba su samu yin auren ba su ma muna fatan Allah ya hore musu Allah ya musu zabi na alkhairi wannan aure kuma Allah ya sanya mishi albarka sanya alkhairi da albarka mai yawa a ciki ya kauda dukkan fitintunu da dukkan abin ki da sauran auratayya na al'umma gabaki daya wato dan takaitaccen nasiha da nake so in gabatar wato muna wani irin zamani wanda yake al'umma wasu daga cikin su ba sa kimanta al'amarin aure duk da kasancewan kuwa aure babban al'amari ne kaga duk wacce kaji ta yi aure cikin mata ko duk wanda kaga yi aure cikin maza a cikin dukkan wani addini a cikin dukkan wani addini to zaka ga haɗin gwiwa ne mai ƙarfi tsakankanin janibin maza da suke auren da dangin su da kuma janibin mata da kuma dangin su baya yiwuwa mutum kawai ya samu mace akan hanya yace wance tace na'am kin zama nawa muje shikenan ina tsammanin koda waɗanda ba su da addini ba sa yin irin wannan zaka samu sai an yi haɗin gwiwa mai ƙarfi iyaye sun shigo cikin maganan an yi magana mai ƙarfi an bada wani abu na dukiya sannan akai ga daura aure sannan a ce wacce ta zama matan wani to mu ake bance addinin musulunci idan ka dubi alqur'ani mai girma zaka ga ayoyi masu dimbin yawa a cikin suratul baqara ko a cikin suratul nisa'i ko a cikin suratul nur ko a cikin suratul talaq ko a ahzab ko a tahrim ko a wadansu daidaikun surori zaka ga yadda Allah subhanahu wataala yake ba ayoyi masu dimbin yawa yana magana akan aure tun daga wani irin tunani ya kamata kai lokacin da kake neman aure wace ya kamata ka nima wane ya kamata ki nima wadansu hanyoyi ake bi a nemi aure sannan mene ake badawa a matsayin sadakin aure ya ake daura aure ya ake bikin aure ya ake zamantakewan aure adin Allah ya kyauta in matsala ta faru a gidan aure ya ake magance waɗannan matsaloli in ta kai ga ma za a rabu duk addinin musulunci ya tsara yadda ake rabuwan aure wanda hakan yana nuna maka irin yadda musulunci ya baiwa al'amarin aure muhimmanci idan an tashi za a daura aure zaka ga musulmi sun hadu da wakilin namiji da waliyin mace da sauran shedu da dangi da ƴan uwa da abokan arziki za a hadu za a je a zauna wakilin namiji zai ce a ƙarƙashin sunnan annabi sallallahu alaihi wa sallama ina neman madana ko ina neman mawana auren wanci a wurinka kai waliyinta shi kuma waliyin mace zai ce a ƙarƙashin tafarkin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na aminta na baka auren wanci ka kai mawani daga nan sai a ce to jama'a ku shaida bayan an ambaci sadaki ko mai yawa ko kadan ko matsakaicin sadaki wannan me yake nuna maka yana nuna maka irin yanda aure yake da girma ne da kima sai an tattaro dangi gabaki daya a wurin daura auren nan sai an kira malamai na addini sai an kira dattawa sai an kira jagorori sai an kira dangi na kusa da na nesa sannan za a hadu a ce an kulla aure sai kuma an ambaci sadaki wani dukiya da namiji yake badawa maimakon irin jin dadin da zai da wannan mata idan ya aure ta kaga wannan yana nuna maka irin yanda aure yake da kima yake da daraja sannan kuma har wala yau idan an zo daura aure a shiriyan annabi sallallahu alaihi wa sallama ba ana zuwa kawai za a ce to mun daura aure mun tashi ba sai an yi waɗansu irin kalmomi masu kima wanda ana daura wannan aure ne da kalmomin Allah subhanahu wa ta'ala sai ka ji liman ya fara innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu har yazuwa karshen waɗannan addu'o'i wanda aka tasgo su daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana karanta su idan zai daura aure ko kuma idan za daura aure ko a zamanin sa ko da bayan zamanin sa su ne ake so a karanta su yayin da za daura aure wanda idan ka kalli waɗannan kalmomi ne waɗanda suke nuna godiya ga Allah suke nuna neman taimakon Allah suke nuna neman gafaran bayi zuwa ga Allah suke nuni akan kadaita Allah da bauta shi kadai ba shi da abokin tarayya suke ba Allah abin da ya cancanta to duk idan an gama waɗannan ne kuma sannan sai a ce to an daura auren wance da wani wanda abin da haka yake nuni yana nuni akan cewa wai auren ku an daure shi ne da kalmomin Allah subhanahu wa ta'ala kaga duk waɗannan ababe ne wanda ke nuni akan cewa aure yana da kima a cikin addini kuma yana da kima a cikin rayuwa haka nan cikin abin da zai nuna maka inda aure yake da kima a cikin rayuwar al'umma shine duk gidan da ake biki sun aurar ko an auro zaka ga gidan nan ana hada-hadan arziki akan taro ai biki a ci abinci a sha abin sha a ga juna ai farin ciki ai murna ai annashuwa waɗansu su kwana ɗaya suna biki waɗansu su kwana biyu waɗansu kwana uku ma suke yi suna biki duk dai wannan yana nuna maka irin yadda aure yake da kima ne ko dai a addinance ko kuma a rayuwance. To amma kamar yadda nake cewa a yau sai aka yi rashin dace waɗansu daga cikin wannan al'umma sai suka rena al'amarin aure. Sai ai aure sai kaga namiji yana walakantar da wannan matan da kafin ya kai ga aurota sai da aka bi waɗancan matakai da ne bayani a baya saboda a nuna maka kiman abin da za a bashi. Ko kuma sai kaga mace an yi aure ta je ta zauna gidan miji amma tana take haƙoƙan zamantakewan gidan miji duk ta manta da irin wancan kima da daraja da fifikon da Allah subhanahu wataala yi ma al'amarin aure. Wannan ta kai ga har sai kaga wani namijin nan da nan abin da bai taka karaya karya ba sai ya saki mamaci. Ko wannan yana da alaka da irin yanda mu muke sauƙaƙa aure ne, ya sanya sai kaga namijin nan da nan in ka je kotunan mu za ka ga irin yadda ake samun matsaloli na zamantakewan auratayya abin ya ɓaci. Ina iya ce maka duk kotun da ka sani in dai kotun suna warware matsalolin aure to kashi 80 cikin 100 na irin shari'an da ake yi a kotunan nan to za ka ga matsaloli ne akan aure. Shi yasa sai ka ga rabuwan aure yawa, sai ka ga yarinya da ƙuruciyarta sai a ce maka ai bazawara ce, wai mijinta ya sake ta, laifin ko dai na namijin ko kuma laifin ya taso daga ita matan. Wanda wannan yana nuni akan cewa mun walakantar da al'amarin aure. Idan ka dubi inda muke zamantakewan aure a yau sai ka ɗauka Allah bai saukar da wani ilimi, bai saukar da bayani akan yadda ya kamata a yi zamantakewan aure ba. Bayan kuwa babu abin da shari'a ta ɓoye mana a cikin al'amarin aure. Har ya zuwa irin zamantakewa na ƙauna da soyayya da cikashewa da ɗebe ma juna kewa da jin daɗi da juna, duk babu abin da shari'ar musulunci bata zo ta koya mana ba. In ka tsame tsaye da haƙoƙa, namiji ya tsaya kai da fata ya ba da haƙoƙan da shari'a ta ɗora masa, mace ta tsaya kai da fata ta ba da haƙoƙan da shari'a ta ɗora mata, duk addinin musulunci ya riga ya zo yi mana wannan bayani. Cikin irin shari'ar annabi sallallahu alaihi wasallama dangane da al'amarin aure, al'imamu Tabarani ya ruwaito hadisi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa man tazawwaja faqad istakmala nisfa dinihi falyattaqillaha fi an-nisf al-baqi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa duk wanda ya aure cikin maza ko cikin mata to haƙiƙa ya cika rabin addini, da haka ya ji tsoron Allah a sauran rabin da ya rage masa. Abinda wannan nasi ke nufi, duk wanda ya aure to Allah ya ba shi rabin makin da ya kamata ya shiga aljanna. Idan ana neman maki 100 ne a shiga aljanna, duk wanda ya aure Allah ya ba shi rabin makin da zai shiga aljanna. Idan maki 100 ake nema daga lokacin da aka ɗora miki aure to Allah ya riga ya baki maki 50, sauran maki 50 din ne manzon Allah ce ki ji tsoron Allah a sauran abin da ke da alaka da addininki da rayuwanki, wanda anan ne ake fatan ki nemo sauran maki 50 din, amma maki 50 din ki ta riga ta tabbata. Amma malamai da suka zo suka kalli wannan nasi da kyau sai suka ga cewa ya kamata a yi nazari da kyau a gano wai menene sirrin da ya sanya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda ya aure ya cika rabin addini. Saboda idan ka kalli al'amarin auren nan za ka ga ba musulmi kaɗai ke aure ba, kai dabbobi ma suna aure. Za ka iya ganin wani ƙaton zakara sai ka gan shi kullum suna tare da wata kaza, har idan wani zakaran ya kusanto wannan kazan sai ka ga wannan zakaran tsigan jikin shi ya tashi, zai iya yin fada saboda ya kare wannan kazar, bi ma'ana dai ita ce matarsa. Idan ka je cikin tsuntsaye kana iya samun tantabara, sai ka ga wata tantabaran tana da kyakkyawan alaka da wani namijin tantabara, bi ma'ana dai sun yi auratayya. idan kuma da zai mutu to za ta iya samu wani sabon bazawari ya zo ya aure ta. Abinda nake so in nuna anan shine auren nan ba musulmi kadai ke yi ba, amma menene al'amarin da ya sanya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace duk wanda ya aure ya cika rabin addini. Saboda mace za ta shiga daki da namiji da mijinta su shiga su kulle kofa su haushin fida daya su yi wasa su dariya su fito su je su yi wankan janaba shikenan kowanne zai sa rigan shi ta sanadiyan wannan ne za su samu cikar rabin addini? Ai ba zai yi ba. Ba wannan kofan na dadi ne ke kawo cikar rabin addinin ba. Abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake so ka gane anan shine wato aure yana da waɗansu nauyace-nauyace a cikinsa, da waɗansu haƙoƙa a cikinsa, wanda idan ka tsare su ka kiyaye su to a wannan lokaci za ka samu cika rabin addininka. Bari in kawo waɗansu daga cikin ƙofofin domin ku gane abin da nake nufi. Cikin manufofin da ya sanya addinin musulunci ya shar'anta aure, baya ga aure na gama gari da muka sani wanda kowa ma yana iya yin aure, a cikin kowane irin addini kana iya samun auratayya, to ka aje wannan a gefe ba shi muke magana ba, amma muna magana irin auratayyan da ke faruwa tsakankanin musulmi. Cikin manufofin da ya sanya shari'ar musulunci ta shar'anta ma maza su yi aure mata su yi aure, saboda abu na farko domin koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, kenan cikin irin kudurce-kudurcen da zaki sanya ma kanki yayin da zaki aure ko yayin da zaki aurar ko yayin da zakai aure ko yayin da za aurar da kai, cikin irin manufofin da ya kamata kowanne ya samu shine zami aure ne domin mu rayar da sunnoni na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Idan kika samu wannan kyakkyawan niyyar a cikin zuciyanki to wannan niyyar naki kawai Allah zai ta rubuta miki lada a kanta, ko da zaki shekara 80 da miji ko da zaki shekara 100 kina zaune da mijinki, Allah zai ta rubuta miki lada akan wannan niyyar. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗansu mutane sun zo gidansa suka yi tambaya akan yadda yake gudanar da ibadansa, sai matayen Annabi sallallahu alaihi wasallama sai suka ba su bayani cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan yi bacci da daddare sannan sai ya tashi ibada, sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan yi azumi wata rana kuma baya azumi, yakan sha ruwa, sannan kuma yana aure. Sai waɗannan mutane uku sai suka ɗauki alƙawarin cewa su ba za su sake yin wannan, yace ba zai sake yin bacci da daddare ba, zai ta ibada. Wannan yace ba zai sake cin abinci da rana ba, zai ta azumi. Sai ɗaya daga cikin su sai ce ni kuma ba zan yi aure ba, zan shagaltu da ibada da bautan Allah. Da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo ya samu waɗannan mutane, abin da yake ce musu shine na fi ku tsoron Allah, na kuma fi ku kiyaye Allah, amma duk da irin tsoron Allah na nikan yi bacci da daddare sannan in tashi in ibada. Duk da tsoron Allah na nikan yi azumi wata rana nikan sha ruwa. Duk da tsoron Allah na ina auren mataye. Sai Annabi ya ce wannan ita ce sunnata, duk wanda yake ganin sunnata bata ishe shi ba to ba shi tare da ni duniya, ba shi tare da ni gobe kiyama. Mahallin shahid anan shine ashe aure sunna ce ta Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, kai ba ma Annabi sallallahu alaihi wa sallama ba, duk wani annabi na Allah, to Allah subhanahu wataala ya tabbatar da cewa aure na daga cikin sunnonin annabawa ga baki daya, kamar yadda ayan alqur'ani mai girma ta nuna. Da haka niyya na farko kenan da kowane musulmi zai kudurta da shi yayin da ya tashi zai aure, sannan wanda hakan zai ba shi lada mai yawa, kamar yadda nace in kina da wannan niyyar a cikin zuciyarki to gwargwadon zamantake wanda zaki yi na aure Allah na rubuta miki lada ne akan ta kullun ranar duniya. Kin ga wannan zai baki cinciran da lada wanda zai sanya lallai ladanki yawa hatta kai ga ki cika rabin addini. Sannan cikin manufofin aure shine kowani musulmi ye ninyan aure domin ya yawaita al'umman annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama domin a cikin hadisi manzon Allah yana cewa sallallahu alaihi wa sallama ku yi aure ku hayayyafa domin zan yi alfahari da yawan ku a cikin annabawa ranar tashin alkiyama da aka yayin da zaki aure sai ki kudurta a cikin zuciyanki ko ka kudurta a cikin zuciyanka cewa zan yi auren nan domin in yawaita ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yawan al'umma in yawaita masu karatun alqur'ani mai girma in yawaita masu faɗin la ilaha illallah in yawaita masu yawan salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallama in yawaita masu zuwa masallaci in yawaita masu zuwa makaranta in yawaita masu taimakon al'umma wanda suke salwantar da rayuwarsu da lokacinsu da dukiyarsu da duk irin abin da Allah ya ba su saboda al'umma ta ci gaba idan aka kina yin wannan ne domin idan Allah ya taimake ki kai aure aka samu iyaya to waɗannan iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai alfahari da su ranar tashin alkiyama duk da kasancewa a tambayan da ya kamata mi makan mu a yanzu kuna jin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai yi alfahari da waɗanda yake ba su da aikin yi sai shaye-shaye zai yi alfahari da waɗanda yake ba su da aikin yi sai kidnapping da yin garkuwa da mutane ba su da aikin yi sai zubar da jinin mutane ba su da aikin yi sai banna a ban ƙasa kuna jin manzon Allah zai alfahari da irin waɗannan yuyuyun waɗannan su ake kira yuyuyu manzon Allah zai yi alfahari ne da irin waɗannan ƴaƴan naku ga su masu albarka Allah ya ƙara musu albarka yaran da ke zuwa makaranta suna jin dokokin Allah suna sallah suna azumi suna biyayya ga iyaye kuma ba za su zama problem ga ƙasa ba ba za su zama masu yawan zubar da jini ba ba za su zama suna ɗaukan makami suna kashe wanda suka ga dama su rada wanda suka ga dama ba irin dai matsalolin da aka jarabci waɗansu al'umman mu a wannan zamanin da muke ciki waɗansu su sunansu Boko Haram duk wanda bai yarda da irin tafiyansu ba su hukuncin shi kisa da Allah jama'a annabi zai alfahari da irin wannan ba zai alfahari da irin waɗannan mutanen ba waɗansu su kuma suna nan sun mallaki miyagun makamai sai dai kawai su shigo garin da suka ga dama wanda suka ga dama su harbe shi nan take wanda suka ga dama su kama shi su je ana cinikin shi kamar yadda ka san ana cinikin akuya kai awaki ma a wurin su sun fi dan adam daraja domin dan akuya idan ka siya ai zai wahalan gaske ka je ka siya akuya kawai ka bindige ta idan ka siya akuya zaka yanka ne ka ci idan ka sai saniya zaka yanka ne ka ci to amma su a gurin su wannan mutumin ko dai yayi abin da muke so ya bi mu muje mu garkuwa da shi mu karɓo kuɗi ko kuma su bindige mutum wa'annan mutane babu sharrin halitta kamar su a duniya babu sharrin halitta kamar su a duniya duk wanda ya dauki da ya mai da shi bawa ka samu mutumin da yake yana da yanci sai ka mai da shi bawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce irin wannan mutumin Allah ba zai dube shi duba ta rahama ba ranar tashin alkiyama to ba irin waɗannan ne manzon Allah zai alfahari da zuwan su duniya ba ƴaƴa masu tarbiyya wanda aka kula da rayuwarsu aka kula da addinin su aka tabbatar da an dora su akan turba madaidaiciya to da aka sai ki kudurta cewa aure na zan yi shi ne domin in yawaita al'umman annabi sallallahu alaihi wasallama nagartattun al'umma mutanen kirki wanda za su taimaki addini za kuma su taimaki al'umma irin waɗannan su ne manzon Allah zai alfahari da su idan kika sami irin wannan tunanin Allah zai tarbuta miki lada matukar kina haihuwa ko matukar ƴaƴanki suna nan a raye a duniya Allah zai ci gaba da rubuta miki lada kin ga wannan zai baki lada mai dimbin yawa wanda zaki dace da cika rabin addini ta karkashin irin wannan tunanin naki cikin manufofin da ya kamata kowane musulmi ya samu yayin da zai aure shine ka kudurta cewa zan yi aure ne domin in kare kaina daga fadawa zuwa ga zina saboda Allah subhanahu wataala shi ya halicci bayi kuma ya san irin abin da ya sanya a cikin bayinsa. Sha'awa dake tsakankanin mata da maza wata irin abace wacce take Allah ya gina ta ne a cikin ginin halittan bayinsa da mazansu da matansu. Kamar yadda kasancewa kowane dan adam yana da buƙatun ya ci abinci ya sha abin sha, to haka nan Allah subhanahu wataala ya gina halitta na sha'awa a cikin sukatan maza da mata. To tunda Allah ya riga gina irin wannan tsakankanin maza da mata, kuma Allah subhanahu wataala bai yadda al'umma su lalace su koma suna rayuwa irin ta dabbobi ba. Rayuwa irin ta akuya ce, kana iya samun akuya daya, kaga akuyan tana bin wancan bunsurin na zuwa wurin ta, wancan mai na zuwa wurin ta, wancan ma na zuwa wurin ta, wancan sun hada a hanya ya barbare ta. Hakan nan awaki suke rayuwar su ba tsari ba kangado, rayuwa irin na dabbanci kenan. Allah subhanahu wataala bai yadda ni irin wannan rayuwar ba. Rayuwar da Allah subhanahu wataala yake so mu bayinsa musulmi mu yi, rayuwa na dattaku, rayuwa na mutunci, rayuwa na kimanta kai, rayuwa na mutunta kai, wanda zaki tsare kanki ba zaki yadda da wani namiji ba face mijinki, kai ma namiji zaka tsare kanka ba zaka rika bibiyan mataye ba in banda matayanka na aure tun daga mata na farko har zuwa mata hudu da shari'ar musulunci ya shar'anta maka. Duk rayuwar da ta saba ma wannan to dabbanci ne a shar'anci. Kuma abin da zai baki mamaki yar uwa, zina ba ta da mutanen kirki bane tun zamanin jahiliya. Jama'a ku kasa kunni ku saurare ni da kyau. Tun a zamanin jahiliya zina ba ta da mutanen kirki bane. Zina ba dabi'a ce ta ƴaƴa intattu masu ƴanci ba. A zamanin jahiliya idan kaga an ce wata tayi zina sai dai baiwa wacce ba ta da kima, wacce ita ma ana kidanya ta a matsayin kuɗi, ita ba wai mai daraja bane, ba ta da kima. To idan kaji an ce wata tayi zina to kowa san kawai baiwa ce. Ballantana a cikin addinin musulunci Allah subhanahu wataala ya saukar da wata aya lokacin da manzon Allah yake karanta masahabbai mata wannan ayan, ya ayyuhan nabiyyu idza ja'aka almu'minatu yubay'unaka ala an la yushrikna billahi shay'an wa la yasriqna wa la yaznina wa la yaqtulna auladahunna har yazuwa karshen ayan. Allah yake cewa ya kai annabi sallallahu alaihi wa sallama, idan ƴan uwa mummune mata sun zo za su yi maka mubay'a akan cewa ba za su yi shirka da Allah ba, ba za su yi sata ba, ba za su yi zina ba, sai nan take akwai wata sahabiya da ake kiranta Ummu Atiyya. Sai ta ce manzon Allah dan dakata, na ji ka karanta cewa wai mata ba za mu yi zina ba, to dama ƴa tana zina ne? Kun ji tambayar da take ma annabi sallallahu alaihi wasallama, wai dama ƴa mace ƴa tana zina? Da haka su tun a zamanin jahiliya ba su san ƴa mace tana zina ba, sai dai in baiwa ce. Amma ƴa mai ƴanci ba ta zina saboda kimanta kai da mutunta kai da darajta kai. Akwai wata sahabi, wata daga cikin tabi'ut tabi'in, daga cikin magabata ne, ta yi aure sai mijinta ya rasu. Ba ana sa ran za ta sake aure kenan in ta samu miji ba? Aka ɗaura aure da mijinta, ana shirye-shiryen za a kai ta ɗakin mijinta, sai aka ga ta fashe da kuka, te kuka te kuka. Aka ce wancan ki haƙuri, su sai suka ɗauka tana kukan rabuwa da dangi ne. Sai aka ga ta sake fashewa da kuka, sai aka tambaye ta me yake sa ki kuka, sai ta ke ce musu abin da ya sa ni kuka. Sai ta sake fashewa da kuka, te kuka sosai. Sai daga baya take cewa abin da kawai yake damuna a cikin zuciyata
har kuka ga ina kuka shine zan kwance zani a ɗakin maza biyu a duniya.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Tana kuka ne akan yau wai za ta kwance zani a ɗakin maza biyu da wancan mijinta na farko da ya rasu, yanzu kuma gashi ta sake yin aure za ta je ɗakin wani namijin. Wai wannan abin shine idan ta tana sai ta fashe da kuka, ba fazana za ta je ta yi ba, aure ne aka ɗaura mata. Kina jin mai irin wannan ɗabi'an za ta je ta yi zina? Da haka ya ƴan uwana mata, ku tsoraci Allah, duk wata ƙofa da kika san za ta iya sadar da ke zuwa ga zina, wallahi ki rufe ta. Yau zina ta zama ado a cikin al'umma, zina ta zama ado. Irin wannan mutuntakan da muka faɗi a zamanin jahiliya, da muka faɗi a cikin addinin musulunci, gabaki ɗaya ƴaƴa mata sun cire ma kansu irin wannan tunanin. Waɗansu daga cikin mazaje su ma sun cire ma kansu wannan tunanin. Sai mutum ya ɗauka da zaran ina da buƙata, sha'awata ta so min, zan je in nemi matan da na ga dama, ko dai in biya ta kuɗi ne, ko kuma ma ƙila akwai wanda ma za ka iya yin zinan da ita ba ko sisi. Don Allah, wannan mata ba an raina ku ba ne? Ba an maida ku kaman awaki ba ne? Da haka ya ce ƴar uwata mace, karki yadda, karki gangancinki je ki faɗa ma zina. Duk wata ƙofa da kika ga cewa ƙofan zina ce, to ki ƙoƙari ki rufe ta. Idan ya zamto cewa kina da ƙawa wacce take tallata miki daɗin mu'amala da namiji ba ta hanyar aure ba, wannan ƙawan ki watsi da ita ba ƙawan kirki ba ne. Idan kin ga wani saurayi yana zuwa yana neman ya riƙa kama hannunki, ko ya riƙa neman ku ɗauki hoto tare, ko wata ɗabi'a ta rashin mutunci, to irin wannan ba saurayinki ba ne, ki fita sha'aninsa, ki ta addu'a Allah ya miki zaɓi na alkhairi. Kai yau lalacewan al'umma mu mata kai ga ba ma zina ba, yau har ma ɗugo da luwaɗi ake yi. Nas'alullahu salamatu wal afiya. Wai namiji ya riƙa bin namiji, mace tana bin ƴar uwarta mace. Kai ka san an juya sama ƙasa, an juya ƙasa ya koma sama. Shi ya sanya, kun san wani abin ban al'ajabi? Mutanen annabi Lut, kun san irin uquba da azaban da Allah ya musu? Ai Qur'ani ya kawo, faj'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alayha hijaran min sijilin manbud musawwamatan 'inda rabbik wama hiya min adh-dhalimin biba'id. Yayin da shi a cikin sunna ta Allah ya sanya maza su auri jinsin mata, a nan ne za a sami ɗebakewa da natsuwa da kwanciyar hankali da biyan sha'awa na zuci ta nagartacciyar hanya idan aka sami namiji ya auri mace. Amma idan aka juya abin, wai namiji ya koma yana bin namiji, to wani namijin ne zai ma wani namiji ciki har namijin ya haihu? Kun taɓa gani? Idan aka yi rashin dace mace tana bin mace, ta ya za a yi mace ta ma ƴar uwarta mace ciki har ta samu ta haihu, ballantana al'umma su ci gaba da yaɗuwa? To da kaga an ɗauki sama an maida ita ƙasa, an ɗauki ƙasa an maida ita sama. To irin yadda mutane suka canza wannan, irin uquba da azaban da Allah ya yi mutanen annabi Lutu kenan. Sai Allah subhanahu wata'ala ya umurci mala'ika Jibril ya ciccifi ƙasansu, ya ciccifo ta tun daga ƙarƙashin ƙasa, ya ciccifo wannan ƙasan. Manzon Allah ce sai da Allah ya sa aka daga can garinsu ƙololuwan sama, sannan sai Allah ya kifo da su, sai kuma aka bi su da ruwan duwatsu daga cikin wutan jahannama. Allah maɗaukakin sarki ya ce duk wani azzalimi da ke bin irin wannan tafarkin na mutanen annabi Lut, shi ma irin uquban shi kenan a duniya, da kuma irin bala'i da tasku da tashin hankalin da zai faɗa kenan ranar tashin alkiyama. Da haka ya ƴar uwata, kada ki yadda wata ashirariya fi tsararriya la'ananniya ta jefa ki a hanyar maɗugu. Domin mata a yau suna tallan wannan hanyar, talla sosai suke yi. Sai mace ta zo gidanki ko matan aure ma ba su da kunya, sai a zo ana tallata miki aikin gani ɗin nan, tunda na shiga wannan ƙungiyan gayi nan 20,000 to 30,000 bai gagara na. Kin ga takalmi na na 40 ne. Kin ga jakata ta 30,000 ne. Kin ga leshi na na 60,000 ne. Gayi nan muna alakoki da matan wane, da matan wane, da hajiya wance duk abokan hurdan mu ne. Ke ma da zaki shigo. Ba sai maza su rika mana walakanci suna daga mana kai ba. Ke ma ki shigo cikin wannan kungiyar. Sai ki ga mace tana ta turo miki hotuna na batsa. Hotuna na batsa saboda an san dabi'an dan Adam. Idan ya ji kalmomi na sha'awa yana motsa mishi sha'awa. To ballanta na ya kalla. To sai ka ji mace sai ta rika turo miki waɗansu clip clip na batsa. Idan aka yi rashin dace kika fara budewa kina kallo. Sai ta turo miki sai 11 dare za ta turo miki. Ke kuma ki bude kina kallo. Sai ki ji sha'awa na taso miki. Sai ki fara tunanin to ya za a yi. Sai can zuwa 12 sai ta kira ki a waya. Wance kin ga abin da na turo miki? Eh na gani. Ya kika gani. Shikenan. Daga nan kuma sai a shirye to gobe ina za mu haɗu da ki. Ki zo mu je kaza, ki zo mu je kaza, ki zo mu je kaza. Shikenan ta jefa ki cikin halaka da tabewa da tasku. Wanda yake duk wacce ta riga ta fada wannan ta fada cikin bala'in da ba za ta fita ba. Allah ya tsare mu. Da haka ina jawo hankalinku da babban murya. Duk wani wanda kika ga zai jefa cikin tabewa da halaka, ko wacce za ta jefa ki cikin tabewa da halaka, to a hirdinki yake yar uwa musulma. Wannan duk dai muna bayani ne akan irin kyakkyawan niyyar da ya kamata ki kudurta lokacin da zaki aure, saboda Allah ci gaba da baki lada akan wannan. Manufofin aure suna da yawa, amma bari mu tsaya a nan. Bari mu dan je a gurguje kuma a takaicen takaitawa wani abin da ke da alaka da haƙoƙa na zamantakewa. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisi ya faɗi haƙoƙa na zamantakewan aure. Ayoyin Alƙur'ani mai girma ma da yawa sun yi bayani akan cewa maza suna da haƙƙi a wuyan mata, mata ma suna da haƙƙi a wuyan maza. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجه. الله ce mata suna da haƙi a wuyan mazajansu, haka nan maza suna da haƙi a wuyan matayansu. Sai dai وللرجال عليهن درجه, haƙin maza a wuyan mata yafi girma, yafi yawa. Yan uwana mata, ko kuna fahimtar wannan da kyau? To ga kadan daga cikin haƙoƙan nan. Kaga hadisi yazo yayi bayani. Al-Imam al-Bazzar ya rawaito wannan hadisi. Manzon Allah yake cewa idza sallati al-mar'atu khamsaha wa samat shahraha wa hasinat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha udkhuli min ayyi abwabil jannati shi'ti. Manzon Allah yake cewa idan mace ta sallaci sallolin ta guda biyar, idan ta yi azumin watan Ramadan, idan ta kiyaye tsaraicin ta bata je ta zina ba, bata je ta yi madugo ba, bata je ta yi abin da ake kira istimna'i ba. Kun san ma'anar istimna'i? Kun san ma'anar istimna'i? Shine mace ta samu wani abu wanda za ta rika amfani da shi ta biya makanta bukata, ko namiji ya samu wani abu wanda zai rika amfani da shi yana biyan makan shi bukata, ko dai wani ya ta wasa da tsaraicin sa har ya kai ga ya fitar da mani, ko kuma mace ta wasa da yatsanta har ta kai ga ta biya makanta bukata, ko kuma aje a samu wani abu mashin a nesa, aje a samu wani abu na roba ko na kari na icce ko makamantan wannan. To duk wanda ya wannan to ya fada cikin ƙetar haddin Allah. To shine sai annabi ke bayani anan cewa idan dai aka yi dace mace ta tsara sallolin ta guda biyar, ta tsara azumin ta na watan Ramadan, ta kiyaye farjin ta bata je ta yi zina ba, kuma ta yi da'a ga mijinta, wato ta zauna da mijinta har suka rabu da mijinta, mijinta ya yadda da ita, ya gamsu da ita, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce za a ce mata ki shiga aljanna ta duk kofar da kika ga dama cikin kofofin aljanna. Kofofin aljanna guda nawa ne? Kun sani? Kofofin aljanna guda nawa ne? Sai kun faɗi wannan sannan za mu wuce, in ba haka ba za mu wuce ba. Kun ko ga in ban gama wa'azi ba kun ga maganan kai amarya daki ma bai taso ba kenan. Da haka ke amarya tun da wuri sai ki kokari ki sa su faɗi amsa. Wace ce tace kofofin aljanna guda takwas? To Allah ya miki albarka. Babu shakka kofofin aljanna guda takwas ne. To kofofin wuta ki ba, amma ba ke zaki faɗa ba. Kofofin wuta fa guda nawa? So kuma guda nawa ne kofofin wuta? To Allah ka tsare mu daga wuta. Kofofin wuta guda bakwai ne. Amma aljanna kofofin ta guda takwas ne. To duk macen da ta kiyaye waɗannan abubuwa guda hudu da muka kawo, sai kofan da ta zaba sannan za ta shiga aljanna. Abinda ake maka nufi shine duk abin da ta ga dama aljanna Allah subhanahu wa ta'ala ya bata. Amma da sharadin idan ta yi da'a ga mijinta. Da haka da'a ga miji yana daga cikin haƙoƙa na kowane ɗa namiji akan matarsa. Abinda ake nufi da da'a shine ki bi mijinki sau da ƙafa. Ki bi mijinki sau da ƙafa. Duk umarnin da ya yi miki, to ki karɓi wannan umarnin ki mishi biyayya. Matuƙar dai wannan umarnin ba saɓa ma Allah ba ne. Idan ma wannan umarnin saɓa ma Allah ne, to a cikin ruwan sanyi za ki lallashe shi. Za ki sakko da shi ƙasa. Za ki sakko da shi ƙasa ki nuna masa wane ka isa ka sani, ka isa ka hana. Ni ma ina zamanka ne. Aljanna na na ƙarƙashinka ne. Darajanka ya wuce nan. Amma wannan al'amarin ka fi ni sani. Wurinka ma na ji waɗannan kalmomin. Cewa saban Allah ne irin wannan al'amarin. Da haka wane kai haƙuri in kana da wani abin da ba wannan baka kawo in maka. Misali, namiji ya zo ya ce miki yana son ya sadu da ke ta dubura. Wannan ba ƙetare alfarman shari'a ba ne? Saban Allah ne. Saban Allah ne. To za ki biya ma namiji akan wannan? Ba za ki biya ma namiji ba. Shi ne sai ki bi cikin ruwan sanyi da lallashi da ban magana. Sai ki sako da shi ƙasa. Ki nuna mishi cewa ga abin da Allah subhanahu wa ta'ala shar'anta, ga abin da Allah ya tsara, ga kaza, ga kaza, ga kaza, da haka dan Allah wane kai haƙuri. Ni ɗin nan mallakanka ne ƙwaina da ƙwarƙwatana, amma kuma wancan dokan Allah ne, da haka ka irin waɗannan kalmomin. Ba magana ne na faɗa da bambami da sababi da tashin tashina ba. Dole ne ki sallama ki wa mijinki biyayya duk abin da ya umarce ki, matuƙar dai ba saɓan Allah ba ne subhanahu wa ta'ala. Cikin haƙoƙan maza a wuyan mata shine kowace mace dole ne ta tsare sirrin mijinta. Ba za ta yi yama ɗiɗi da shi ba, ba kuma za ta fallasa sirrin mijinta ba. Duk da kasancewan wannan ma kowace mace tana da irin wannan haƙƙin a wuyan mijinta, amma yanzu muna magana ne akan haƙoƙan maza a wuyan ku ko ƴaƴa mata. Da haka dole ki tsare ma mijinki sirrinsa. Kin ga duk abin da kuka yi shi a uwar ɗakanki, to karki ya dai fito falo. Ko menene? Kun gane sakonnin da nake nufi. Ko menene kuka yi to karki ya dai fito falo. Abinda kuka yi shi a falo, kar ya fito tsakar gidanku. Abinda kuka yi shi a tsakar gida kar ya fito waje. Kenan ba za ki je kina ga yam ƴar uwanki ko wata ƙawanki ke albishirinki, ni miji na kin san inda yake kaza, ai kaza yake yi, ai kaza yake yi. Ai kaza yake yi, wannan yafi kama da dabbanci. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana haka. Ko namiji ya kebe da matarsa sai ya fito yana gaya ma abokansa, kai ai wance, ai ni kaza take yi, ai kaza ne ba ta, wannan dabbanci ne. Haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kida shi, yace wannan jakanci ne. To ki kiyaye wannan. Sannan ki kiyaye irin surrora naku na cikin gida. Da samun ku da rashin ku, ki bakin kokari ki tsari. Domin akwai matayen da za su zo, wata za ta zo miki da fuskan cewa ita masoyiyanki ce ta gaskiya. Cikin ƙawaye ko cikin dangi ma wani lokaci a family akan iya samun wannan. Ta zo miki a matsayin ita ƙawarki ce. Wance ya labarin abin nan, wai ko kina ko jin daɗi ko yana ko kyautata miki, tana son ta ji sirrinki ne ta je ta fallasa ki. Ko kuma ta yi miki dariyan keta. Idan ta ji kin ce mata aini wallahi irin abin da yake mun baya kyauta mun bai bani kaza bai bani kaza bai bani kaza
to sai ce ta miki dariyan keta a cikin zuciyarta ta rika nuna miki ai wallahi dinke ne ni ina zan dauki wannan ai ni da miji na fara yin mun wannan amma tunda na ci bara uban shi ina gaya muku abin da mata suke fadi ne yasu yasu ai ke ma in kika ce zaki bi ta nashi wallahi rena ki zai yi wata mata ta taba yin wannan ta zuga wannan kawarta ta suka rabu da mijin suna rabuwa da mijin ya aure ta ba shikenan ba me ya kamata mu ce mu wancan matan mu ce mata Allah ya kara ne ko mu ce Allah ya kyauta me ya kamata mu ce Allah ya shirye ta to ta da riga ta rabu da miji kuma kun san mazaje a yanzu tsada suke dashi ko ba sa tsada wurin tambaye ku suna tsada ko ba sa yi yawa kun faɗi gaskiya maza suna tsada yawa maza suna tsada so da ka sai kiga cewa ga ma ƴan mata nan ba sa samu maza cikin sauki ballantana ko da ke wani lokaci akan aure zaura saboda sun dan fi sauki ko sun dan fi sauki in ka zo daga nan zuwa sati mai zuwa ma sai ka nima mallam Hassan ayi a to wannan yana daga cikin haƙoƙan kowane namiji akan matarsa idan ana cikin halin rashi ko halin samu to duk a maida al'amari ga Allah haka nan kuma idan kun yi sabani kar ya zamto duk sabanin da kuka yi sai kin je kin fallasa mafi yawan lokaci dariyan keta za a yi ta miki wannan ko koda uwarki ce da ta haife ki kar ki rika dauko duk sabanin da kuka yi da miji kina gaya mata wannan kuma yana daga cikin inda iyaye mata kuke da kurakurai har maza ma mazan zamani suna da irin waɗannan kurakuran yarinya ana mata laifin da bai ta kara kariya ba sai ta dauki waya assalamu alaikum mama ni wallahi abin da wane ke mun nagaji ni wane ne ni wane ne ni wane ne ita kuma uwa a lokacin nan nan da nan sai ta hau wallahi nagaji da abin da yake miki in baya son ki ne ya kyale kiki dawo gida mana ai ba shegiya bane ki har dai sai ta sanya wannan namijin wannan matan ta fita a cikin zuciyarsa in aka yi rashin dace ma lokaci sai aka yi ga rabuwan aure kuma kun san wani abin al'ajabi duk wanda ta yi ganganci yanta ta yi aure ta je har ta haihuwa ɗakin mijinta sai yanta dawo ta zauna a ɗakin uwarta to da uwan za su rika samun gurujis da uwan za su rika sabani saboda bai yiwuwa a sami ƙarfi biyu a wuri ɗaya duk matan da ta yi aure ta zauna ɗakinta har ta haihu ita ma tana jin kanta authority ne to kuma ga ta tazo ɗakin uwarta uwan za ta rika neman ta rika nuna mata cewa ni ne uwanki ita ma a wannan lokacin tana son ta nuna mata ne fa ni ma fa mai ɗaki ne fa shi yasa akwai wata mata da na santa na kuma san mijin etta na kuma san yar akai sabani uwan ta kira mijin wani abin da kake ma wanci ni na gaji ni menene na ce wance ta dawo gida yarinyar nan ta koma gida da ta koma gida daga ƙarshe dai suka kai ma alƙali maganan aka je aka kashe aure to yau gobe jibi gata akai shekara kusan biyu yarinyar nan babu wanda ya zo ce yana santa ita ko kullun da yamma sai uwanta ta wanka sai wankanta bayan isha'i sai ta ce ma ƴaƴan nata da sauran ƴan yara to Allah ba mu alheri sai ta shiga daga ciki sai ta je gurin nata mijin ashe wannan abu na wannan ƴad nata zafi yana mata zafi kuma ina gaya muku ba wai ita kadai da nake faɗin labarin ta ba duk wata ƴa mace tana jin zafi ta ga cewa ƴar uwarta mace tana ke shiga ɗaki ta keɓe da mijinta ita kuma an bata ta yi biyu biyu ku lura da kyau bari in gaya muku wani abu idan kina da ƴaƴa maza da ƴaƴa mata tsakaninki da Allah wace kika ga wanne cikin su kika ga sun fi sa miki ido a cikin alaƙanki da mijinki ƴaƴa mata duk wanda ke da ƴaƴa maza da mata idan dai ƴanki ta fara zama budurwa za ki ga tana yawan sa miki ido mu'amalan da kike yi tsakankaninki da ubanta maza su wannan bai fayyada musu ba amma mata suna da wannan sa'idan wani abu ne a cikin zukatansu to shine wannan yar tana jin zafin abin da uwanta take yi shikenan rannan sai ɗan nan ta fara kangare mu uwan wance baki mun shara wallahi mama ni ma dai na gaji tace ban san iskanci ni ne zan ce miki shara kice kin gaji tun dai ɗan tana boyewa rannan kun san abin da tace mu uwan tace ke mama yau bari in ga miki gaskiya wallahi baki da adalci tace a wance da hankalin ki kike fadin wannan me kike nufi tace taya zaki je ki kashe min aure da nawa mijin amma ke ga kinan kullun dare yanzu shiga daki kike da naki mijin haka ta ga mana ta uwar tace idan da kin yi adalci sai ki sulhu tsakankani na da mijina ne amma kin je kin fito da ni daga dakin mijina gashi yanzu ke kullun ke kina da naki mijin amma ni kin banni ba ni da miji ke inde gaya miki wallahi sai da ɗan nan tace ni dai mama Allah ya isa tsakani na da ke kun fahimci wannan da kyau so dan haka ba daidai bane a ce ke uwa daga ƴakki ta gaya miki wai tana samun cutarwa daga miji ki ta fada ki ta sababi haka nan inda yake cutar da ita ita ma tana cutar da shi dan haka ki lallashe ta ki nuna mata duk abin da aka yi miki ba na dadi ba ki maida al'amarin ki ga Allah ki kebe cikin dare tsakankaninki da Allah ki daga hannu ki roki Allah subhanahu wataala ya fahimtar da mijinki Allah ya mallake miki zuciyar mijinki Allah ya cusa kaunanki da soyayyanki a cikin zuciyarsa shi kuma nashi zuciyar Allah ya baki a tafin hannunki abin da zaki nuna mai aiki kenan amma baki nuna mai aiki wai ce ta sabani da miji ba ko ta rabe da wannan mijin ta aure wani namijin shi ma dai dabi'an maza iri daya ne kamar yadda yake galibin dabi'an mata iri daya ne sai dai ƴan kananan bambance-bambance dake tsakankanin mu a ce wani yafi zafi wani yafi sanyi wani yafi garaje wani yafi lakakai-lakakai wani yafi kaza amma mafi yawa dabi'un maza iri daya ne mafi yawan lokaci sai dai wanda imani ya kutsa cikin zuciyarsa zai rika yin waɗansu abubuwa na imani wanda yake wanda bai da imani irin nashi ba lalle ya iya irin waɗannan abubuwan ba to cikin haƙoƙan maza akan matansu akwai kiyaye irin waɗannan sorora din sannan cikin haƙoƙan maza akan mata shine kada ki yadda ki fita sai da izinin sa kada ki yadda ki fita sai da izinin sa babu laifi idan ya baki dama cewa in rashin lafiya ya faru to ki fita ki je ki kai yarinya asibiti ko ki kai kanki asibiti wannan babu laifi amma shi ma ki taka tsantsan iya inda kuka yi ittifaki da shi to iya abin da za ku yi kenan da haka akwai waɗansu mata da za su ce ma mazajensu za mu je anguwa gida kaza da gida kaza gida biyu ta faɗa za ta in ta tashi sai ta je gida hudu wannan ba ƙanƙanin ganganci ba ne duk wannan fitin da kike cikin tsinuwan Allah kike yin ta cikin tsinuwan Allah kike dawowa duk macen da ta fita daga gidan mijinta ba da izini ba to tana cikin tsinuwan Allah subhanahu wa ta'ala babu laifi in kina son ki je anguwa ki je da yawa ki ce to wane yau ina son zan je anguwa yau asabar zan yi biye-biye zan je bukunkuna da barke-barken haihuwa zan je gaisuwan mutuwa zan je gidaje da yawa ban ce maka ga iya gidan da zani ba zan da fita karfe 9 zan dawo karfe 6 na yamma duk iya gidajen da Allah ya hore mun zani in yace to ki tafi shikenan sai ki tafi duk gidan da kika shiga in dai baki saba lokacin ki ba baki da laifi amma ki ce zan je gida biyu sai ki je gida hudu to a wannan lokaci kina tafiya ne cikin tsinuwan Allah kuma Allah madaukakin sarki yana fushi da ke da haka haƙƙin namiji ne kake fita sai da izininta sannan cikin haƙoƙan maza akan mata ko azumi wannan karki sai da izininsa in dai yana gida in dai yana nan ba tafiya yayi ba in yayi tafiya ya tafi makka ya tafi umara ko ya tafi samina ko wani abu kina iya yin azuminki amma matukar dai yana gida azumi ma ba ki da daman da zaki sai in ya yadda kar ki ce a bautan Allah ma sai na nemi izinin shi ai wallahi ya dade a bai dade ba ke ne kika dade wajibi ki nemi izinin shi inda yana nan a gida manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada wannan ka'ida haka nan cikin haƙoƙan maza a wuyan mata duk wanda kika san mijinki bai son ya shigo gidan shi to kash ki shigo mishi da shi gida wannan ko mutumin ko da babanki ne kuna fahimtar wannan da kyau ko da babanki ne daga lokacin da mace ta yi aure aljannanta yana ƙarƙashin tafukan mijinta ne ba yana ƙarƙashin iyayenta bane da yako gurgurdin irin da'a da biyayya da taya mijinta gurgurdin yanda za ta dace da rahaman Allah da gafaran sa gurgurdin yanda ta butsare mamiji gurgurdin yanda za ta rasa rahaman Allah da gafaran sa akwai abin da za ga mata suna yi wanda yana kona mamazarai amma waɗansu mazan ba sa iya fadi shine sai mace yayyinta ko kanninta maza ko mata sai su zo gidanta sai su shiga daki ai wasa ai dariya ga mijinta ya dawo ya kasa samun kula daga gare ta in ga muku gaskiya tsakani da Allah wannan yana ma maza zafi kuna fahimta ta da kyau wannan yana ma maza zafi amma namiji yana jin nauyin ya ga ya miki dan wata sai ta tsammanin cewa to kana son ka raba da dangi na ne wallahi baka isa ka raba ni da dangi na ba to wannan sai ya sanya namiji ya ta samun zafi a cikin zuciyarsa sai kuma shi ma ya bude kofar da zai cutar da ke a rasa dalili to ke ma kina cutar da shi ne kina samu ƴan uwanki ko kawayenki ko wadansu daga cikin aminanki sai ku zauna ku ta cika shewa ba tare da kula da alfarman wannan da namiji ba wannan yana daga cikin haƙoƙa duk macen da take da irin wannan ɗabi'an to ta bude kofar da mijinta zai ta jin haushinta zai ta cutar da ita koda ko bata gane ba wannan yana daga cikin haƙoƙan maza a wuyan matayensu a takaice haƙoƙan nan suna da yawa musamman haƙoƙan maza din a wuyan mata wata rana kuma in mun je zami maza wa'azi zami masa akan haƙoƙan mata a wuyan maza amma yanzu ko an ga muku haƙoƙan mata a wuyan maza to wa'ansu matan ba sa iya hakuri sai su je su ce to mun ji yau karatu an ce haƙina ne kai mun kaza wallahi in dai kana neman kanka da zaman lafiya ka zo ka ban haƙina in ba haka ba sai dai gidan nan ya kama da wuta to mu ba haka muke fata ba ba haka muke fata ba muna fata ne a zauna lafiya a zauna cikin kauna da soyayya da fahimtar juna a dauko irin gidan annabta a gudanar da shi a cikin gidajen kowane musulmi tsakankanin shi da matarsa kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana zaune da nana Aisha da sauran matayi amma irin yanda suke baza soyayya abin zai baka sha'awa shi yasa babu soyayyar da bamu santa ba sai dai mu namu hasken addini ya lullube ta ba za mu je mu rishin kunya da batsa a waje ba sabani in ka bude social media kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa hatsayar suna yi da nana Aisha tsere adana na Aisha tana wuce Annabi sallallahu alaihi wasallama amma lokacin da ta danci ta dan murje ta dan yi bulbul radiyallahu ta'ala anha sai ya kasance Annabi yana guje mata sai Annabi ya ce hazihi bitarka daya da daya ke ma da kina wuce ni kuma yanzu ina wuce ki wannan ba alaman soyayya bace wani lokaci manzon Allah zai gunta ruwa a bakin shi ko nana Aisha ta gunta ruwa a bakinta sai Annabi ya bude bakin shi tana dalala mishi ruwan da ya fito daga bakinta salawatullahi wa salamuhu alaihi ina son wato kakka zurfafa amma dai ka hararo menene ya faru a gefe hatta kai ga mace ta cika bakinta da ruwa namiji ya bude baki tana zuba mishi ba zubawa na kishi ba zubawa irin ta soyayya kun san inda za ta zuba mishi ruwa a baki zubawa na soyayya ko ba zubawa ne yana jin kishi ba ku ƴan mata ba lalle ku gane abin da nake nufi ba amma ku iyayen su za ku fahimci abin da nake nufi to duk dai wannan yana nuni akan yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake rayuwa ta soyayya da matayensa ala ayyi hal ina fatan abubuwan da muka faɗi din nan ku bude kunnuwanku ku bude zukatanku ku aje su a ciki idan kun koma gidajenku ku bibiyo waɗannan kalmomi da muka faɗi ku yi nazarin su da kyau ku dauki shiriyan da yazo a ciki zamantakewanku da mazajenku ku kyautata ku sanya tsoron Allah ku gane cewa aure an shar'anta shi ne domin a ji dadi hankali ya kwanta a ɗeba kewa da juna a samu sukuni da za a bauta ma Allah a je a dace da rahamar Allah ranar tashin alkiyama amma duk wanda zaman aurenta da mijinta ya koma zagi ne cin mutunci in kina da abu kina boyewa kar ya gani in yana da abu yana boyewa kar ki gani ba magana mai dadi ba zama da juna a fahimci damuwan juna ballantana a samu mu juna da magani to in dai irin wannan shine zamantakewan auren mu to gaskiya tsakani da Allah zami biyu biyu domin zamu zauna a duniya mu ba mu ji dadin duniya ba kuma idan muka koma gurin Allah ba lalle mu samu rahaman Allah subhanahu wataala ba muna fatan auratayyan da ake daurawa Allah ya kara musu albarka Allah ya sanya musu alkhairi muna fatan duk fituntun da ke cikin gidan aure Allah ya kade mana Allah ya zaunar da mu lafiya wannan aure kuma da aka daura na yau ko za a daura to muna fatan Allah ya sa an kulla alkhairi ko Allah ya sa kulla alkhairi a mahaifiyan wannan yarinya an ce tana cikin masu agaji masu bada kariya ga addini to ita ma Allah ya saka mata da alkhairi Allah ya kara mata albarka muna mata murna muna kuma yin musu fatan alkhairi akan wannan sha'ani da ake yi su kuma na baya kamar yanda muka yi addu'a a farko Allah ya musu kyakkyawan zabi na alkhairi Allah ya tabbatar da gadigan mu akan gaskiya mu rayu akan ta mu mutu akan ta a ranar tashin alkiyama Allah ka tada mu a totan annabi sallallahu alaihi wasallama da ɗan wayennan takaitattun kalmomi nake cewa sallallahu mubaraka ala nabiyil karim fa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum.